Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol sai kuma Niya muryar Arewa. Za kuma iya kama mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai a kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da hantsirin yau Alhamis 18 ga watan Yuli shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin mu na hantsin bayan labarin duniya za ku ji yadda lamarin tsaro ke ci gaba da tabarbarewa a wasu yankunan jamhuriyar Niger sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Suleiman Mun Barma zai kawo mana daga nan kuma sai sharhin jaridin kasar Ghana sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuke ajje mana ta wayar tarho amma duk kafin nan sai kun ji cikakken labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya ga cikakken labarin duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'ar watsi da wani kuduri na buƙatar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Yan majalisar jam'iyyar Democrat da ke da rinjaye a majalisar sun kada ƙuri'ar amincewa 332 da kuma ƙuri'u 95 na rashin amincewa domin ɗaukar matakin yin watsi da kudirin nan take. Trump ya kira muhawarar batun tsige shi babban shirme da ɓata lokaci. Ya ayyana yin yunkurin tsige shin wato a matsayin tsohon labari sannan kuma ya ce bai kamata a sake barin irin wannan ya sake faruwa da duk wani shugaban kasar Amurka ba nan gaba. Amma babu wani abu da ya hana wannan majalisar wakilan sake gabatar da irin wannan kuduri nan gaba. Dan majalisa Algirin daga jihar Texas ne ya gabatar da kudirin duk da rashin amincewar da kakakin majalisar Nancy Pelosi da sauran 'yan Democrat waɗanda maimakon hakan suka goyi bayan binciken alakar kwamitin kamfen ɗin Trump da Rasha wato da takardun haraji da sauran harkokin kasuwancin shugaban ƙasar. A hukumance Amurka ta tsame ƙasar Turkiya daga cikin wani shirin amfana da jiragen yakin ta samfarin F-35 bayan da Turkiya ta karɓi na'urar kakkaɓo makamai masu linzami daga Rasha ta ƙera samfarin S-400. Abin takeici shawarar Turkiya ta yanke ta sayan na'urar kare sararin sama samfarin S-400 daga Rasha ta sa ba wai zai yi ta ci gaba da wato amfana da jirgin sama samfarin jet F-35 na Amurka ba a cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar jiya Laraba. Sanarwar ta kara da cewa bashi wa jirgin samfarin F-35 ya yi aiki da wata na'urar Rasha wacce ke tattara bayanai saboda tana iya tattara bayanai kan fasahar jirginta ta yadda za a gano hikimar da ke tattare da kera shi. Jami'an Amurka sun imanin cewa shawarar Turkiya wadda mamba ce a kungiyar NATO ta yanke ta amfani da fasahar na'urar Rasha za ta iya saba bayanan wato za su iya saka bayanan sirri cikin wani hali. Za iya amfani da na'urar S-400 domin auna jiragen yaƙin rundunar NATO a Turkiya ciki har da jirgin yaƙin F-35 da Amurka ta kera waɗanda su ne sabbin jiragen yaƙin NATO. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adam masu yawa sun shigar da ƙarar dakatar da sabbin dokokin gwamnatin Trump game da batun neman mafaka waɗanda suka fara aiki tun ranar Talata. Sabbin dokokin za su hana mafaka ga duk bakin hauren da suka ketare kan iyakar Amurka da Mexico ba tare da sun nemi mafaka a wata ƙasar da suka ratsa kafin su shigo nan Amurka ba. Wannan yunkuri na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin uku da suka hada da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ACLU da SPLC da kuma cibiyar CCR suka shigar da ƙara wato shekarun jiya Talata na kalubalantar dokar. To labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani jami'in jakadancin Turkiya a babban birnin Iraki na Erbil lokacin da ɗan bindiga ya buɗe masa wuta a wani gidan cin abinci. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta tabbatar. Kamfanin dillancin labaran Turkiya ya rawaito cewa mutumin da ya mallaki gidan abincin ya ce maharin dauke da makamai biyu ya bude wuta akan wata tawagar ma'aikatan ofishin jakadancin jiya Laraba jim kadan bayan da suka isa gidan cin abincin. Kamfanin dillancin labarai mallakar Iraki ya fitar da rahoton da ke cewa mutumin da aka kashe shine mataimakin jakadan Turkiya. Haka kuma kamfanin dillancin labarin ya bayar da rahoton da ke cewa an kashe wasu da yawa daga cikin tawagar. Yan rajin kare haƙƙin yan jarida sun yi matakaccen cika ƙasar Burundi babu kakkautawa bayan da ta ƙara tsananta gindaya ƙa'idoji da hakan yasa kamfanin BBC ya rufe ofishinsa da ke wannan ƙasa ta tsakiyar nahiyar Afirka a wannan makon. Haka kuma hukumomin Burundi sun dakatar da muryar Amurka daga yaɗa shirye-shiryenta a ƙasar tun watan Maris ta kuma yi barazanar ƙaƙaba takunkumi akan gidan rediyon Faransa na Arafai. Yan rajin kare yan jarida sun rubutu jiya Laraba cewa abin damuwa ne matuƙa akan yancin yaɗa labaru da tafiya da kowa a Burundi a shirin zaben da za a gudanar shekara mai zuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lamarin tsaro a jamhuriyar Niger na ci gaba da tabarbarewa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da abokin aikinmu Abdulaziz Adali Toro ya hada mana.
Yayin da rage watanni 18 kafin zaben shugaban kasa a jamhuriyar Niger, jama'a na ci gaba da kokawa kan yadda fannin tsaro yake ci gaba da tabarbarewa musamman a jihohin Difa, Tawa da kuma jihar Tillabéri. Ko a ranar Litinin din da ta gabata, wasu mahara da ba a san ko su waye ba sun kashe sabon sarkin Abdinawa Inates Al-Mubashir Alamjadi makonni bayan da aka kashe mahaifinsa Aminu Kalarisa Aga Amdag, wato tsohon sarkin na yankin Inates. Mun tutubi mataimakin mai garin na Inates Alhamdi Sallak akan wannan lamari ga nashi bayani.
Aka kashe Leversisa mai an kashe chef de groupement kinmu yanzu wanda zai shiga flaskin shi ne shekarace aka kashe shi rubuta ne duka sun taso.
To waɗannan wanda suka kashe margayi chef na groupement ɗin naku Al-Mubashir Alamjadi an san ko su wane ne suka kashe shi?
Wa zai iya sani? Mu da aka kashe shi muna na Yoruba mu ya sani ko su wane ne kun ba mu samu ba samtom ta na da mutane ba su samu kansu ma balantana a yi fira da su balantana a sa abin da aka yi. An kashe shi mutane yanzu sun tashi sun bar dabbobinsu sun bar abincinsu sun bar komi da komi yanzu suna nan ba su kwana ba su ci suna nan ga zakuwa nan a Yeru.
Kenan kana ce yanzu mutane sun fara barin garin Inates saboda rashin tsaro a yankin?
Dole su bar gari yahiya ana kashin su da bayan daya.
To kenan ka ce yanzu ba soja a wannan yankin akan iyaka duk da musa akwai sojan kasashen waje wanda aka ce suna a wannan wurin?
Da Allah ka bar mun sojojin Amerika da na France ka bar mun zancen su mu yanzu a ne mun ce Allah kawai su haraka su daban ba mu san abin da ya kawo su ba mu san abin da suke yi ba haraka su daban mun ce Allah kawai.
Bai haka mun tattauna da shugaban jam'iyyar NPC a Tafarahulla Alhaji Nuhu Arzika akan wannan lamari ga nashi bayani.
Kamar da nake so mu kwatanta maka matsalar tsaro a yankin Tillabéri ko in ce a faɗin ƙasar Nijar da gaba ɗaya yau abun tashin hankali ne wanda yake harkar kwana kuma dare da rana hankalin mu yanzu a tashe yake musamman yankin Tillabéri yadda ka kwatanta duk ƴan matsayin suna kusanci Nyamai sun kusanci garin Nyamai da kuma din bataliya da ke da kwai na sojawa na kasashen Turai da suke a nan bai hana mutanen su zo su yi ta'adi kuma su ɓace.
Daga baya mun sami malamin tarihi na babbar jami'ar Nyamai Sanusi Labo akan wannan lamari ga nashi bayani.
Madalla ita harka mai tsaro a Nijar harka ce wanda lalle ta zama tare da zanciya harka da tabbata sai kasa guda ba ta shi harka sosan da ake mai kasa sai wani da dalil in ka lura tun kashe kadafi da aka yi akwai ma wanda suka bincike su masarin haran sai da take kashe kadafi zai zama dalili na dan kasashe na sahel su Nijar su Mali su Burkina su Mauritania to Nijeriya za su shiga wani hali na ta'addi to shi ne sa kan yanzu ga shi dan abin da suka zo yankin ga shi shine ya tabbata cikin wannan lokaci.
Na masa tambaya akan matakan da ya kamata gwamnati ta dauka musamman akan tsaro. To ga ganin ka wanda ake cewa narcotrafficans su ne ke kunna wannan fitina tsakanin Niger da Mali dan su kawo tashin hankali tsakanin kasashen biyu ko tsakanin mazamnan wannan wurare da suka kwashe shekaru da dama suna zaman lahiya. Mun dai tuntuɓi ministan cikin gida Bazoum Mohamed da kuma ministan tsaron ƙasa Kallamu Tari da kuma Abdulrahman Zakari wanda shine kakakin gwamnati Brigitte Rafini sai dai lamarin ya ci tura. Abdulaziz Adili Toro, sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Madalla a gaishe da Abdulaziz Adili Toro kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan wakar. Madalla a gaishe da Fatin Niger har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:13 na dare ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar tare da taimakon abokan aiki. Shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako ya sauka a jamhuriyar Niger inda wakiliyar muryar Amurka a da magaram Tamar Abari ta tattauna da Bunu Mamman likitan da ke ayyukan farfado da sassan jikin dan adam. Bakon shirin na yau makaho ne da ya zagi ne damtse dan ganin ya kai ga samun kokwarar madogara a rayuwa saboda haka ya dukufa akan karatu lamarin da ya bashi damar karantar fannin likitancin kula da masu fama da sanyin sassan jiki wato kinesiotherapy amma fa yayi wasu ayyukan na daban kafin ya koma wannan sashi.
Abun ya same ni ne kamar ina college kamar matsalar ido ta kai ko nayi rubutu to da darban iya karanta shi to ana nana akwai lokacin na prefe ba governor bane lokacin nan prefe yake cewa akwai mamuni jarma akwai nan tambaye shi to sai ya ce bari akai ni ecole ta makahi in koyi rubutu wanda ake ce mishi braille bayan na koyi shi kuma a cikin shekara daya biyu sai na tayi algeri wani gari da ake ce mishi batna shine gari na fudu a cikin department kinta su guda 48 na koyi abin da ake ce mishi communication telephone haka standardist bayan mun komo mu bakwai sai Allah sa aka mu aka fara yin concours na function public na daukan ma'aikata sai kai jarabawa tun a dauke ka aikin gwamnati to muna cikin mu ne na farko to Allah ya sa mu duka bakwai sai Allah sa aka dauke mu 1996
Malam Bunin dai bai tsaya nan ba ya nemi karin ilimi zuwa kasar Burkina Faso don ya kara fadada aikin shi
tun daga shi muna nan kuma yamma ga a'a to akwai wani abu na zamani da ake cewa massage wannan kaman motsa jiki ko da wata kariya ne
murje
da ake yi to sai muka yi aka ga wata lakwalo da za ta iya daukan na kasar masu wanda ba sa gani su yi amma a Burkina war gari da ake ce mishi Kudugu to shi ma sai muka tai can daga nan dai yanzu dai ta kai muka zo muka samu wanga matsayin wanda aikin da mai ido yake yi shine muke yi
to kamar lokacin da ka tai Kudugu wani ne kai ka Kudugu
akwai wani project da ake ce mai CBM ana ce mishi CBM Christoph Building Mission kama wani ONG ne international wanda su ne suka zuba mana kudi mu guda uku muka tai duka matsalar ido muka yi ne to Allah ya sa muka dawo kuma daga baya akwai a cikin nan wanda ma suka koma suka nemi karin ilimi yanzu suka zama digirgir suna na Azam ne insha Allah
daga wannan lokaci ka samu aiki a wani wuri ne koko aka kawo ka nan babbar asibiti ta da magara
lokacin da aka dauke ni ma sak tun daga minista ne mai kula da lahiya da magana aka kawo ni kenan yanzu kuma anan nike kuma ina da aure ina da yara guda 6
kamar da farko kai maganar standardist lokacin kamar mai kula da harkar telephone kace ko harkar waya nan babba asibiti da shine ka fara aiki
da shine fara aiki shi na fara tun da muka kare Algeria a 91 ba mu samu aiki ba sai lokacin da aka fara wannan jarabawa ta daukan aiki to wannan ina harkar telephone ki kamar in za a kira babban ma'aikata to akwai gindin gurumin na anda talhokin yake huta in zai zo sai ya zo daga kanmu mu ba ma'aikatan na ciki ma'aikatan za su wuta sai sun biyo daga kanmu kuma mu hudda mu nemo musu waje ko cikin jiha ko kuma cikin kasa ko cikin duniya sai sun biyo daga kanmu mu ba su
to bayan wannan aiki ne kuma ka fara aikin massage
shi daga 2003 zuwa yanzu kuma nake harkar massage
kamar yaya ne shi aikin naka na massage
kin san abu ne da ake cewa duka na kasar su akwai wani da ake ce mishi kamar igiya barrier in a janye mai shingen zai iya yin aiki dai da wanda ba na kashe shi to wannan da aka diba sai aka dauke wannan barrier to wannan massage kuma in ya shahi kareya ne ko ne na ciwon jiki duk abin da ya kai daga jikin kashi ne nama ko zan gaba to wannan gare mu ne ana kawo shi kenan insha Allah kuma mu yi aiki anan
kamar yaya ne kai
babu matsala kamar ina yin aiki kamar na mai gani za a zo a tambaya kamar ciwo kaza ne in mutumin ya zo kuma duk yanda za a yi mishi haka za mu mishi babu wani bambanci da mai ido da wanda bai
ko bunu yana cin karo da matsaloli a cikin wannan aikin nashi kasancewar shi nagasashe
to ita matsala a rayuwa ba a cha babu sai dai wata in ta zo ka toshe ta kurm din yanda za ya toshe ita rayuwa bayyayuwa a ce ka rayu wani abu bai shi bai gitta maka ba wanda harkon muka zo kaman wanda zamu dauki ɗan malati ta akwai wanda za su ce sai mai ido kuma daga ƙarshe in suka ga kwana ɗaya biyu dole su koma wurin mu saboda akwai wanda za a kawo kamar mace haka ko a ce babu mata tunda cikin mu babu mata masu harkar murjan to waɗansu masu ido suna sa kamar mutum yana jin kunya to kai baka gaba ma mutum balle ma yi ka ji kunyar shi ko yi ji kunyar a kana iya yin aikin ka ko matsala babu to dan a bisa wannan dai ba mu taba samun matsala ba wanda ta zo ta gitta gaban mu wanda muka kasa daidaitawa da ita kin san akwai ma'aikatoci da yawa wanda suke turo muna massage ta wanda akwai traumato akwai neuro akwai wajen jijiya akwai wajen masu harkar kashi akwai wanda ya shahi wani murane na yara da wani mai dukkan su wannan duka pavilion kin nan na hospital wanda ya shahi kuna suna cewa maza ku je hospital ku je kinesi wajen masajin sun zo wannan babu mushkila ko guda kuma uwayen yaran da wannan kin suna samun biyan bukata
to kamar bangaren kamar kungiya ya zaka iya ce mana na kula na kasasu
kungiya a yanzu a nan Niger muna nuna safifiyar godiyarmu ga gwamnati saboda gwamnati a yanzu ba mu da rido babu hijabi tsakaninmu da gwamnati tun ba a ce shirgaban kasa ko firama mina sakin shi babu saboda hannun nan da Niger ta sa hannu a bisa rakal haƙƙin na kasa sunan duniya wanda ta samu shi hannu a 2008 to tun daga shi dai muke ganin abin ci gaba ne ake alheri yana zuwa
bunin yayi kira ga ƴan uwan shi na kasassu inda yace kar su yi sanya
a yanzu ba wa na kasheshen bane masu lahi su ne na kasasu yanzu na kasasu kowa ya kama kanshi akwai aiki ku zo ku koya a ba ku kayan aiki a yanzu proje wanda muka na farkon baki akwai sama da mutum 200 wanda wani proje da ana cewa FTP wanda onen take kula da shi ai kuna 111 har guda 8 ta koya wa na kasu kala kuma an kare daga kashi a basu kaya a ce ku tekui akwai wani proje da ake ce Miss ASB Fondation Dominicus wanda yake Alemany shi ma sai dai koya mutum 31 aikin hannu ya ba su kaya su ma suka tai suke yi a yanzu dai bana muna da waje mutum sama da 500 wanda region King Zandar ne aikin hannu an koya musu shi
yanzu haka dai anan da magaran akwai makarantar makafi da masu hannu da shuni ke daukan nauyin su
wannan lakwalkin lokacin da federation ta dan yewa musu ido ta je ganin su yaro 16 ne amma a dalilin wannan federation da ta yi kokowa da mahannu da shuni wanda suke Alemany wanda suke Alemany da muka zo akwai iya muka hidiyawa wanda iyayensu ne ba su da halin kasu mai yara suka shiga bara ni a yau yara 43 a dalilin wannan motar ta je ta dauko ta kawo su ta mai da su gidajen su daga 16 a yanzu dai kwanan baya 33 ne me yadda ake yi journée africaine de l'enfant kamar rana ta yara na Africa Najira na suna ta yara 43 ne to wannan yara 43 ba a ma kare ba
kuna biya da su sau da kafa
sau hatta abinci a ba su aiki kuma yara yanzu kuma akwai wani proje da ake ce mai save the children a cikin wannan save the children na yara akwai shashi ɗaya da suke so ya taba na ƙasa shine diyan na ƙasar su kankana wanda zai kamata su yi lakwal shi ma projen insha Allah nan zuwa ƙarshen shekara za a ga menene muhimmancin shi kuma yara da yawa na ƙasar su za a dage musu wannan shingen da yake hana su yi lakwal bibara ba sana'a bace inda yara ne a sake su stay lakwal gudu uwayen su zo gare mu mu ga menene za a yi daukewa a san koko da zai wannan yaron ya je lakwal shashin makahi kenan kankana shashin makahi manya an akwai aikin hannu yanzu haka muna da center wanda bai fara aiki ba akwai yana nan an kewaye shi mai akwai machine ta yin garage akwai machine ta yin fire son akwai kudi ma da aka ce an aiko a sayi machine ta yin lacrae to kaga kenan in aka samu wannan manyan makahi sai iya yin wannan aikin to do kuma in dai suna yi to mun yi imani gwamnati yau ta gani gobe to wala za ta sai ka kenan an rage bara da a yanzu haka muna da mutum 130 da aka ba garaki a ciki kuma akwai makahi 38 a baka garka a baka awakai a baka sharat bayan an baka sharat sai a zo hallo a maka ban daki a gidanka na zamani kin ga wannan kokari ne duka na kungiyar wannan ta federation
to masararo nan shirin na kasa ba kasawa ba ke kamala a wannan mako sai a kasance da mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan Allah ya kai mu a madadin wakiliyar sashen Hausa Adamu Garam Tamar Abari da bakon mu Bunu Mamman ni Sulem Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya
to a gaishe da Sulemu Muni Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana
da wannan labari an kame mutum biyu dangane da ainihin bacewar mota a jihar Savannah wanda ya bayyana a jaridar Daily Guardian maso masharhin jaridun labarai da ke isowa gare mu sun nuna cewar hukumar 'yan sanda na jihar Arewaci dangane da bacewar motar nan Toyota Hilux mallakar majalisar hurda da jihar Savannah an kama mutum biyu su ne kuwa Alhaji Suleimana Ilyas da Kwaju Evans wanda shi ne matukin motar jami'in hurda da 'yan sandan jihar Arewaci DSP Muhammad Yusuf Tanko ya faɗa cewar ranar 16 ga watan Yuli na shekarar nan ne aka yi wannan kame. Jaridar The Statesman ko yau ta rawaito wannan labarin ne cewar gwamnati a ƙarshe dai ta kawar da tabarraza da gwamnatin Muhammad ta yi na ƙara kuɗin motocin bus samfalin Isuzu guda 33 da aka samarwa Ghana Private Road Transport Union GPRTU a takaice a shekara ta 2016. Jaridar ta ce ƙarshe dai gwamnati ta kawar da wannan tabarraza na gwamnatin Muhammad wadda ta ƙara kuɗin waɗannan Janan Bas Banza sa'annan kuma ta nuna cewar tsohon jami'in zartarwa na Microfinance and Small Loan Center wacce cibiya ce ta tara kuɗi da kuma bayar da rance Sadina Tamaklo Atienu shine ya kula da wannan kwandira inda aka sayi waɗannan motocin bus abinda GPRTU sun kano na cewar sun yi tsada kwarai akan haka aka bar su nan suke shan iska da rana. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin ta bugu na ji takaici da tausayin manoma koko tsohon shugaba John Mahama ne ya faɗi haka. Jaridar ta ce ɗan takara na babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC Mr. John Dramani Mahama ya siffata a matsayin ƙita da shugaba Nana Akufo-Addo ya yanke shawarar daina rabon takin zamani kyauta ga manoma har bar waɗannan takin zamani har suka lalace aka watsar. Yace naji takaici da tausayin waɗannan manoma. Shugaba Mahama yana mai faɗan cewar muna da shirye-shirye masu kyau kuma mun so mu santar da waɗannan tsarurruka wa magiyan aikin koko. Yayi wannan magana ne yayin wata fira da manoma koko da al'umman yanci cikin mazaɓan Awin dake cikin jihar Arewa ta Yammaci a ranar Talata. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wadda ta rubaito cewar jakadiyar kasar Amurka ta sadu da mambobin majalisar dattawa. Jaridar ta ce jakadiyar kasar Amurka a Ghana Miss Fanny S. Sullivan jiya ta kai ziyaran ban girma ga mambobi na majalisar dattawa a nan Accra. Wannan ziyara zai bata dama na fahimta da kuma yin aiki da majalisar. Sa'annan kuma za su tattauna muhimman ababa waɗanda za su amfana da ƙasar nan Ghana da ita nata ƙasar gabaki ɗaya. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times mun kai so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaishe da Ridwanullah, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka kira kuka ajiye mana a wayar tarho.
Salamu alaikum ya Hausa. Sunana Usman Gurjar Adamawa, unguwar Matsikare. Mu maganan da Obasanjo ya faɗa har abada ba za mu amince da ba zan faɗa da Obasanjo ba. Lokacin da suka mulke mu lokacin mulkin Obasanjo na farin kaya mutane nawa aka kashe? Akwai wanda ya yi magana ne? A nan aka ɗebi sojoji aka kai su kudu gaba da aka kashe su. To a lokacin mulkin su mutane nawa aka koro daga kudu suka dawo nan? Ba su da iyaka kuma bai yi magana ba. Mutane nawa aka kashe a Maiduguri? Akwai wanda ya yi magana ne? Me ya sa lokacin ba su yi magana ba?
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Zulanga, makwallo Hadija, yawon Najeriya. A wasiƙar da Obasanjo ya aika wa mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ai ko da gaskiya ce ba za a haifi da ita ba, ba don komai ba sai dai saboda ya sha rubuta masa wasiƙa da kakkausan harshe a baya, kuma ya sha nuna cewa ma kar ma ya tsaya, kuma ya nuna cewa
to madalla. Yanzu kuma ga sarfili nan ya dawo mana da labarai amma a takaice.
To a takaice jiya Laraba, majalisar wakilan Amurka ta kada ƙuri'a wancan kallar da wani ƙuduri na buƙatar tsige shugaban Amurka Donald Trump. 'Yan majalisun jam'iyyar Democrat da ke da rinjaye a majalisar sun kada ƙuri'ar amincewa 332 da kuma ƙuri'u 95 na rashin amincewa domin ɗaukar matakin yin watsi da ƙudurin nan take. Sai dai kuma Trump ya kira muhawarar batun tsige shi babban shirme da ɓata lokaci. A hukumance, Amurka ta tsame ƙasar Turkiyya daga cikin wani shirin amfana da jiragen yakinta samfurin F-35 bayan da Turkiyya ta karɓi na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da Rasha ta ƙera samfurin S-400. Abin takaici, shawarar da Turkiyya ta yanke na sayan na'urar kare sararin sama samfurin S-400 daga Rasha ta sa wato ba zai yi ta ci gaba da amfana da jirgin samfurin jet F-35 na Amurka ba a cewar ta sanarwa da fadar White House ta fitar a jiya Laraba.
To sannan ka masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa sai Salaman wanda ya bada umarni da injiniyan mu Mr. Darrell Smith, ni Daula Salim nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Ma'assalam.